الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو بوما شاء هدو قبلت رمضان شكرا تدبو ليلة تري هدو دا أربعين دا وقف هجرية أكو قبلت أكو ليكو هدو قبلت نعم يو أكو قبلت duk wanda yake duk wanda ta ce hudu ba yar albashi mani ta rufe mana bakin ta yawa a yau uku ne ga watan uku shekara ta 2026 miladiya za mu dora a kan inda muka ga karatun da iyaye mata a garin Kumu a kwalokar gamin jihar Bambu Najeriya muna magana a kan hukuncin mace-mace ko mutuwa da kuma hukuncin ta kama ga matar da mijinta ya mutu yaya shari'a ta tanadar mata ta yi rayuwa bayan mutuwar miji. Mun yi magana a kan ta kama da hukuncin ta kama wanda ba mu ƙari saba yau za mu dora kan yarinya ce karama ta yi aure ba ta balaga ba ba ta fara haila ba shin ita ma idan mijin nata ya mutu za ta yi ta kaba ko ba za ta yi ba. Matan da aka aure ta ba ta tare ba ko ba a tare da ita ba ana da mutu ba a sadu da ita ba ita ma akwai ta kama a kan ta ko ba za ta yi ta kama ba. Dauce da malamai Allah ya musu rahama suka tafi a kan shi ne ta kama wajibi ne a kan ƙaramar yarinya babba ko ƙarama an taɓa saduwa da ita a auren ko ba sadu da ita ba duk sai an yi mata ta kama sai ta yi ta kama. Budurwa ce ko mazaura musulma ce ko ahalin kitabi ne sai ta yi ta kama baiwa ce ko ya ita ma sai ta yi ta kama kenan dai kawai duk wata mace in dai an ɗaura aure ba ruwan shari'a da an tare ba tare ba ta ƙarama ce babba ce a musulma ce ba musulma ba duk sai sun yi ta kama. Dan wanda yana nuna wani abu yana nuna mana darajar miji da matsayin miji ya kamata a yi wasa da shi ba. Lallai shari'a ta ba wa miji kulawa ta musamman da kuma ainihin wato kiyaye dokokin Allah a kan mu'amalantar miji bayan da mutu. Ummu Salama ta rawaito hadisi kamar da sahihi Bukhari da Muslim wata mata ce ta zo gurin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya Rasulullah inna nashitu fi hadha al-wajha la yata man mijin ta ya mutu kuma ba ta da lafiya tana da ciwon ido musamman ta kwalli ba ba ta da mata ta kwalli ko ba za ta ba. Annabi ya ce rasta ba su uku na gaya muku hadisin jiya to a nan hadisin malamai suka ce ba za a mai ce ƙarama ce ko ba ƙarama ba yarinya ce ko babba ce mai hankali ne ko mahaukaciya to kai ko mahaukaciya ce mijinta ya mutu to sai ta yi ta kama an sadu da ita ba tare ta ba dole sai ta yi ta kama. dole ce ta yi ta kaba don haka ma shari'a sun ce ta magana karɓo kirista mutum yake aura ko ba yahudiya a ce yau da akwai wani musulmi da ya auri kirista ko ba yahudiya to inda ya mutu ce ta mai ta kaba saboda faɗin annabi da ya yi a cikin hadisi inna ma hiya arba'atu ashhurin wa ashara wata hudu ne da kwana goma wasu malamai sun ce a cikin hadisin da annabi ce la yahillu lil mar'ati tu'minu billahi wal yawmi al-akhir an tahidda ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zawjin arba'atu ashhurin wa ashara suka rike cewa ai annabi ya ce limra'atin tu'minu billahi wal yawmi al-akhir bai halatta ga mace da ta yi imani da Allah da ranar ƙarshe ba suka ce to ai kafara ko kirista ko bai hujja ya yi ta bata yi imani da Allah da ranar ƙarshe ba haka suka ce to amma ibn qayyim Allah ya masa rahama cikin manya-manyan malamai ya mayar da martani a nan cewa kawai manzo Allah magana yake yi bayani yake faɗa ba yana nufin a iyakan muminai ba ne masu imani ba an gane ko ya ce la yaqtadi nafyu hukmihi anil kuffar wannan hadisin baya nuna hukuncin baya kan kafirai ya ce amma wala isbatuhu lahu aidan ba za kuma a tabbatar da shi kai tsaye a kansu ba kawai ya ce wannan za a duba menene ya faru shin mijinta ne ko ba miji ba ne ya ce dole a ce mijinta ne ya ce to idan har dai an yadda mijinta ne ko kafira ce ko musulma ne kawai za ta yi ta kaba a gaya mata ba za ta yi aure ba duk da mata sallah sai a ce tun da kika yadda kika aure mai sallah to sai kin bi doka kuma ba za ki je ki aure ba sai bayan wannan wata hudun da kwana goma fata na iyaye na suna ganewa akwai abubuwan da mun fara magana a kansu jiya ba a so mace mai ta kaba ta kula da su ko waiwayin su kar ta yi tana ta kaba kamar kwalli da turare da kaya da aka rina ina irin kayan rini din nan me kuke ce musu kaya na rini wanda sa ake rinawa kamar atamfa da aka rina ko shadda da aka rina to irin wannan saka lalle ba a yi lalle kada wata mijin ta yi mutu a ga tana ta caɓa lalle kar ta yi hadisi ya zo riwaya daga ummu atiyya Allah ya yarda da ita ta ce kunna nunha an nahidda ala mayyitin fawqa thalathin mu mun kasance ana hana mu kar mu yi ta kaba kan wani mamaci sama da kwana uku sai dai in miji ne shi ka za mu masa kwana wata hudu da kwana goma ta ce kuma wala naftahilu annabi ya hana mu rinka sa kwalli mu mata idan muna ta kaba wala nutayyib ba za mu sanya turare ba wala nalbasu sauban masbughan ba za mu sanya suturar da aka rina ta ba sai dai wata tufa da ake ce da ta sauba asb wannan haka riwaya ta zo kun ga hadisi ya tabbata karara lallai in dai mace mijinta ya mutu to ba ta saka kayan da aka je aka musulmi a gidan jima da rini ba ta saka kayan kwalliya wani awarwaro wani dan kunne wani dan abin da ake sawa na mata a hanci din nan na ado da zobe da na kafa da na hannu haka zaki fito furtuk kur jiya ma na gaya muku komai zaki shafa sai dai ki shafa basilin mara ƙarshe an tsananta hukunci ƙwarai akan haka harkar saka kwalli lallai kar mace ta sa kwalli alhali mijinta yana yin takawa wala la taftahinu kar ta yi kwalli duk da wasu an samu wasu maganganu da wasu ke kokarin sauƙaƙa mata ta saka kwalli a da daddare da rana kada mai ta kaba ta sa kwalli amma da daddare ta iya sawa idan ba ta da lafiyar ido akwai malaman da suka yi wannan magana to amma maganar cewa mace mai takaba ta saka kwalli da daddare da rana ta share shi wannan hadisin da'ifi ne jiddan hadisi ne mai mugun rauni ba a kafa hujjar shi Abu Dawud da Nairo ita shi da wayansa hadisin Ummu Hakim binti Usaid hadisin bai da kyau da aka ba maganan a saka kwalli da daddare in ganin Allah ya waye aje a wanke ido don saboda ana ciwon ido a aje a nemi wani maganin ba ma na kwalli ba kuma wannan yana nuna mana malama ashe shi kwalli a wajen ya mace ba wai dan kwalli ya kawai ake sashi ba har magani ma yana yi duk wacce take so Allah ya mata ni'imar ƙarfin ido idan ke zama garin ba ki zo kina ta raɓe-raɓe da sa gilas ba kullum to ki labinci sa kwalli yanzu mu maza za ki ga yawanci idan mu da gilas saboda in kin lura kuma yawanci maza ba sa sa kwalli da maza sun gane sun gane sirrin kwalli da sun gane sirrin kwalli da sun riƙa sa shi da haka yaranki ki ringa sa musu kwalli za su daɗe da ƙarfin ido mai gidanki ki ce wa ɗan kwallinki ki ajiye dab da filansa in zai kwanta bacci ki ce tsaya-tsaya-tsaya ka gani jirani kafin ya fara gyangyaɗawa ki ce buɗe idan ka gani ki surkuma masa furatan du na kwalli ki goga masa ƙwarai kuwa wallahi ni zan rike muku wadin nan ina son kwalli ina son riga sa kwalli amma ina nayi abin ya gagara a Saudiya na je na samu wani kwalli mai kyau mai tsada aka ce min wannan kwallin malam ba magana Ismet sunansa na je na siyo shi amma ina sai dai na zo gida in ce to ajiya da Allah taimaka min ga kwalli na nan ko na manta a tunatar da ni babu namiji hidindiminsa sun masa yawa amma kwalli yana da amfani da aka ku riƙe wannan dama da Ubangiji tabaraka ta'ala ya ba ku daman ina ma za a ga idan mace ba kwalli raɓe-raɓe haka ba kwalli in za ki fita kullum ki ɗan shafa ko da irin namu na gidan nan ne magana ta gaba shin mai ta kaba za ta iya yanke farce yankan farce ya shi ma ado ne mai ta kaba za ta iya cire gashi a jikinta
ko lahama ta ko na gaba me ta kaba tana iya yin wanka da sabulu malamai suka ce eh waɗannan abubuwa shari'a ba ta ana ta ba saboda ba a samu nassi karara da ya zo ya fito ya hana mace mai ta gaba ta yanke barci ba ya halatta ta yanke barci ya halatta ta cire gashi a jikinta ya halatta ta yi wanka da sabulu amma mara ƙanshi kenan yanke barci aski wankan sabulu mai ta gaba za ta iya yi in dai ba ta yi da niyyar yin ado da kwalliyawa amma mutum ya zauna da farce zaƙo-zaƙo wata hudu da kwana goma ai in tsautsayi ya ginda ya yi haɗu da wuri a sha ɗauka reza ce a hannunsa sai ki yanka mutane imam ibn qudama a cikin littafinsa al-mughni shi ya kawo wannan hukunci ya bayani cewa wala tamna'u min at-tanzifi bi taqlim al-afal ko wala tumna'u ba za a hana mace tsabtace jikinta ta hanyar cire farce ba ko cire gashin hamata ko aske gashin da yake damunta ba hana ta yin wanka da sabulu ba sannan ba a hana mace mai takaba ta tsefe kanta ba tsifa al-imtishaf ake cewa ba a hana mace mai takaba tsifa ya halatta ta yi tsifa saboda gyaran jiki ne ba wai kwalliya ne da ado ba warkwata ta dame ki watakila har ya haɗu da kuɗin cizo duk a ciki ko ba su haɗuwa ne kam to bari in gyara fatawa ta so na ɗauka ko kuɗin cizo ma yana samun gindin zama a kan mace kazama Allah ya sauke to amma an tambaye ku wani yana faɗa wani wata mata ta zo yin tsifa tana taje kanta tana tsifa sai ga wani gari yana zubowa kamar garin masara gari ba yayi ta zuba yayi ta zuba da watakila ana aunawa da an samu kwano guda ma na sha in ba sha a sa'a ba Allah kiyaye ka duniya ke nan gaba daya nace to wannan toka ce ko me dan duro to amozan to mace da kora kuma ke to Allah ki rufa musu asiri abadan Allah wannan to nan asirin ayyan yawa ni ban taba ganin mace da kora ba can dai to shi wannan dandruff din ba ku na maganin sa ne to me yasa to kun ji masu abun sun ce baya jin magani masu abun kenan baya jin magani kamar yaya in ka dame shi da magani ido yake dawowa kun ji masu abun ma'ana sai dai a bashi kenan yace tana naka to wallahi ina ga yankar ki yadda ki bashi ba haka bane cewa in an dame shi da magani baya tafiya ba haka bane idan an zo ana tsifa ne ba a kula da ido zai iya gangarowa idan mutum kawai ku nemi magani shampo din nan da kuke gani yana maganin dandruff akwai mayukan shafawa na zamani suna maganin dandruff a motsa ne kuma yawan gyaran kai din yawan tsabtacewa kai yana maganin dandruff ke me ya kai ki kika bar kan naki har ya zo ya dankare sai ka ce wani gonar kanwa haba da Allah ki gyara da Allah ba kyau irin wannan kin zo kina tsaifa mai gidanki ya zo wucewa ai sai ai abun kunya ko ranar da kike tsifa a buɗe abinci kin ga mutane ai an je an barbaɗa musu abun duniya Allah kiyaye ku ji ku gyara ku tsaftace ku kula. To macen da take da wannan larurar an musa ne kuma tana zaman ta kaba, ya halatta ta tsefe kanta ta cire wannan dandruff din da an musa ne. Sai magana suka turaren wuta, shin mace mai ta kaba za ta sa turaren wuta? A'a, ko turaren wuta ba za ta kunna ba. Sai dai ya halatta idan ta yi al'ada, ta gama al'ada, to ta yi amfani da shi lokacin tsarkinta ta ɗan sa a ɗakinta, saboda ya kori ƙarni, saboda akwai wannan suna al'adar ƙarni yana iya shafar suturarsu. Allah ya sauke. To wannan ba laifi, da kuma duk wani turaren da za ta iya amfani da shi na korar ƙarni. Hajiya, a ƙa'ida idan mace ta yi al'ada ta gama duk ƙarshen wata, ya kamata a ce akwai wani turarenta da za ta rinka sawa a auduga, tana goge wurin da jinin ya zuba, saboda tsafta da kuma korar ƙarni. A yanzu kan ma da kuma korar dukkan cututtuka na zamani da infection. A da mata masu kulawa da kansu da gyaran jiki, ba yanda za a yi mace ta yi al'ada ba ta samu turarenta na miski mai kyau mai ƙanshi ta shashafa ba. Matansa bai auduga suke samu auduga sosai su zuba mata turare su goggoga su goge, ba yanda za a yi namiji ya zauna ƙazanta a jikin ciko ya ji wani ƙarfi. Idan kuma ya kama jinin al'adar nan ya taɓa sutura, to ana wanke suturar nan a gyara ta, ta yadda kar a yadda a bar namiji ya rinka ganin alamar jini. Kuma ina so in shaida muku, duk mace mai wayo wacce ta san me take yi, ba ta bari namiji ya taɓa ganin jinin al'adarta, ya ga alamar jinin za dai ta gaya masa tana yi, amma bai zai ga audugarta ba. Ƙaramin wando da ta yi amfani da shi da fastin da ta saka, ba za ta taɓa barin namiji ya gani ba, saboda me? Abu ne na ƙazanta da ƙyama. In kika kuskura kika bari mai gidanki yana ganin wannan, kin je toilet kin cire ba ki da tsari, wataƙila kina fitowa ya shiga ya gani, ya je ya ga tarin uban wannan jinin, wallahi ƙyama ki bi. Idan toilet ɗin zamani ne aka sa mai mazamala inflation, damar shi ya sa kowace mace mai tsari fa, amma a ɗakinta ko a toilet ɗinta tana da inda take sanya dattin abubuwa, pad ne, auduga ce da ta yi amfani da ita mai jini, akwai inda take goyewa, sai ta buɗe sai ta saka a baƙar leda ba, sai ta kulle da an faki idan miji baya ne, sai a maza-maza a sa a shara a je a zubar. Amma mace ballagaza watsatsiyar mace mara kimfi wacce bata samu tarbiyya ta tsafta a gidan iyayenta ba, ba mamaki ta yi al'adar ta rataye wannan ma da jinin a rataye, wai bari sai na dawo na wanke. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi kin kunyata mata, kin tozarta mata. Don haka duk wani abu da za ki bari namiji ya ga aibinki da wallanki, ya ga ƙazantarki, kar ki yadda, kar ki bari, lallai ki ɓoye shi. Kar ki bari ya rinka ganinki da farce zaƙo-zaƙo, kar ki bari gashin hamata ya taru miki ya yawa da duk gashi na jiki, maza-maza da ya taru a tsaftace bai sani ba. Turarenki kar ki fashi, ba yadda za a yi mace turare ba turare da zan yi ba, mai aure ko mara aure. Da haka idan kin samu kuɗi, to fara ne da hankali a kan sayan kayan gyaran jiki don shi ne jarinki, shi ne ribarki. In kika bari kishiyarki tana yi ke ba ki yi, to yanda kika ga jaka wallahi haka mijinki zai dauka ranar da ya zo girkinki. Ba ku yi haƙuri, wani lokacin ba ku so a rinka gaya muku gaskiya, kuna ganin kamar an tona muku asiri ne, kuma ba haka ba ne. Akwai namijin da wallahi ba zai miki magana ba, kawai siri ki ga ya ƙaurace miki, saboda da kin zo wajensa sai ya tuno wannan ƙazantar da sai ke je ki. Wata mata ta ce in dai za ta zo wajen mijinta to sai ya kore ta. Tana zuwa zai ce me ya kawo ki, ta ce gofa ɗakinsa ne, ita fa ta yi mai abinci girki, me ya kawo ki, sai ta ce in tafi ne, sai ce tafi, ai ban neme ki ba. Kin ga wannan, ai rayuwar wulaƙanci ce. Don Allah ku zama masu tsafta, ku zama masu gyara jiki, ku zama masu kulawa da shari'a. Yanzu idan matan sahabbai an ce suna da wannan kyakkyawan ɗabi'ar ta tsafta, Nana Aisha ta ce auduga suke tanada, matan Annabi suka ce auduga suke tanada in sun gama al'ada suna gyara jikinsu da shi. Su fa ba su da mayuka masu tsada irin namu na yanzu, ba su da sabulai masu tsada irin namu na yanzu. Turare ne na gargajiya, turaren miski da auduga. Ke yanzu ina jin ɗan farin miskin ma da mata suke siya, miskin ɗahara ake cewa da shi, da ake ɗan shafa baki da shi, baki da alaƙa da shi. Haka za ki zo ki gama al'adar ki je ki afkawa miji ba gyara ya rena ki, ba ki kyauta ba, kin zubar da kimar kanki. Don haka saboda muhimmancin mace ta kula da jikinta, kun ga an hana sa turare, amma in ta yi haila za ta yi tsarki, ya halatta ta ɗauko turaren da za ta yi amfani da shi inda ta tahur, yayin da za ta yi tsarki. Ya halatta mace ta rinka shafa mai na gashi tana ta kaba, zai ci sha'ari ake cewa a larabci man gashi. Akwai mai da ake shafawa ya ƙara wa gashi baƙi, ko ya ƙara mai tsawo, ko ya laushi, ba zai dudunkule ba. Ya halatta mace ta shafa wannan ƙi, shi ma babu dalilin da ya hana ta. Mai ta kaba tana iya shafa man gashi ta gyara gashin ta, ta ɗaure shi, saboda nan gyaran gashi ne ba don kwalliya da ado ba. Haka Hafiz Ibn Hajar ya faɗa a kan hadisin Ummu Atiyya wanda na karanta mana ɗazu. Duk abin da yake yana da amfani na gyara jiki ba kwalliya da ado ba, wannan ya halatta mace ta yi amfani da shi. Shafa mai kin ga gyara jiki ne, kada jikinka ya fururu, kada ƙafarka ta tsattsage, kada fuska ta mummotsi. Wannan ɗan mai ba silin haka da farin mai wanda ba yi da ƙanshi, wannan ya halatta mai ta kaba ta ainihin wato ta saka. Ina fata ana fahimta. Yawwa, kula da waɗannan abubuwan zai taimake mu, saboda ana yawan yi mana tambayoyi ne akan wannan abubuwa. Fatan mu Allah sa ku gane. To sai matsala ta gaba, idan mace mijinta ya mutu a ina za ta yi ta gaba, zaman ta gaba, shi ne karatu na gaba. Yau ba zan yi tambayoyi, to a ina mace za ta yi zaman ta gaba? Matsalar zaman ta kaba matsala ce da akwai sabanin malamai a wani gidan, a ina idan mijinki ya mutu za ki zaman ta kaba? Akwai sabanin malamai. Lallai an kawo hadisai da yawa da suke magana akan inda mace za ta zauna ce zaman ta kaba, sai dai waɗannan hadisai da suke bayanin a ina mace za ta zauna ce zaman ta kaba ba su inganta ba. Hadisan da suka ware suka ce dole sai a wuri kaza za ta zaman ta kaba ba su inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Akwai hadisan Sayyid al-Khudri wanda Allah ya ce umkusi fi baitiki hatta yablughal kitabu ajala. Hadisi ne dha'ifi a bisa zance mafi inganci cikin maganganun malamai. Akwai hadisi mursali a wanda aka kawo ta hanyar Mujahid wanda wasu mutane ko wasu mata an je an kashe mazajensu a yakin Uhud a suka zo suna tambayar ya za a yi, shi ma aka ce su zauna su ta gaba a cikin gidajensu ko kuma su zauna su ta gaba inda suka ga dama a inda a cikin gidajensu. Akwai hadisin Ali ibn Abi Talib, shi ma hadisi ne mai rauni da ya ce a mace ta kaba a inda ta so ko ina ne. To malaman musulunci ma dai sun faɗi kowa ra'ayinsa ga su a gurguje kamar haka. A babi na ilimi za mu kawo shi sannan mu faɗi meye ya fi inganci a kula da shi. Dangane da maganganun sahabbai, Allah ya musu rahama, an samu adadi cikin sahabbai sun ba da shawara cewa duk matar da mijinta ya mutu to tana da zaɓi ko ina ta ga dama ta je ce ta kamata, ba dole sai iya gidan miji ba, ta'atad haisu sha'at, ta zaɓi inda ta ga dama ce ta kama. Wannan ra'ayin Ali ibn Abi Talib ne, ra'ayin Abdullahi ibn Abbas ne, ra'ayin Jabir ibn Abdullahi ne, ra'ayin Nana Aisha ne. Allah ya yarda su gaba daya. Duka waɗannan sahabbai suna da ra'ayin duk matar da mijinta ya mutu kar a tilasta mata a ce sai ta zauna a gidan miji ko ta je ta zauna a gidan baban mijinta ko ta je gidan wani, kawai ta zaɓi inda take so. In Abuja ta ce za ta tafi can kusa da mai girma shugaban ƙasa, a can za ta yi ta kabarta, shi kenan tana da masauki sai ta je. Idan a Gombe za ta yi kusa da gidan mai girma gwamna, sai ta je, Allah kiyaye. In kuma Cilo take za ta, to a kyale ta ta tafi. Ballanta na jauro tukur kam, ai ba sai na yi magana ba ko? Warai kuwa. Babban gari kenan mai daraja mai albarka. Ya na ji shiru ne? Ko ba ku yarda ba ne? Ali ibn Abi Talib ya inganta daga gare shi a idan mace tana ta kaba yana iya canja mata wuri. Ta zauna a can gidan ya ce ta shi koma gidan wani, ta zauna a can canja mata, kenan abin yana da sauƙi. Jabir bin Abdullahi ya ce duk mai ta kaba ta zaɓi inda take so ta je ta gama. Ibn Abbas cewa ya kunga Allah cewa ya kawai ta je ta zaman ta kaba arba'ata ashurin wa ashira, kawai bai ce a ina a ina a ina ba, kawai dai ko a sama za ta yi ta kabarta ko a ƙasa ko a ina ne ma za ta yi ta je ta yi. Kin ga wannan ra'ayin yana nuna in ta kama mace mijinta ya mutu za ta hau abun hawa ta tafi wani gari don ta je ta kaba, ya halatta ce tafiya kenan a wannan ra'ayin nasu. Nana Aisha ita ma an samu magana daga gare ta. Umar haka, Abdullahi dan Mas'ud da Umar da Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Mas'ud su kuma suka ce mace ta zauna a gidan mijinta ta yi ta kabata. Wannan shine inda aka saba mu dai hukuncinmu da ake bayarwa a nan ko a gidan miji take. Wannan ra'ayin Abdullahi dan Umar ne, ra'ayin babansa Umar ne, da kuma Abdullahi dan Mas'ud. Ibnu Umar a wata riwaya yace la takhruju almutawaffa anha fi iddatiha min bayt zawjiha, kada matar da mijinta ya mutu ya tafi lahira ya batta, kada ta ta fita daga gidan miji duk inda za a je a dawo to ta zauna a gidan mijinta tayi sai ta kaba. Kenan mu nan kasar fata wanda muke bi ra'ayin Abdullahi dan Umar ne, mace tayi ta kaba a cikin gidan mijinta. Wasu mata mazajen sun mutu an kashe su a wajen yaƙi, suka ce mu muna cikin damuwa, muna ta zama, muna cikin tsoro. Umar wannan Ibnu Mas'ud ya ce to ba damuwa, ku rinka haɗuwa wuri guda in rana ta yi, tunda kuna zaman cikin tsoro. Mazajen su aka kakkashe ba kowa, suna zaman kaɗaici a gida. Ya ce to ku haɗu ku je ku zauna a wuri guda kuna ganin junanku, amma in dare ya yi kowa ta koma gidan mijinta ta kwana. Sayyidina Umar ibn al-Khattab yana da ɗabi'ar da ya zo a riwaya cewa idan mace ta taho za ta yi aikin hajji ko umra bayan mijinta ya mutu sai ya kore ta ce koma gidanki. Kun ga ana yawan tambaya a ce shin macen da take ta kaba za ta iya zuwa aikin hajji? Amsar ita ce sai a ce Umar ya kasance yana koran mata waɗanda mazajensu suka mutu suka fito za su zo aikin hajji, sun ɗauka ya halatta su je su yi kore su ce ku koma gidajen ku je ku yi ta kaba a can, ba za ku je hajji ba. Daga ƙarshe dai menene hukuncin da za mu tafi? Sai mu ce ya halatta mace idan mijinta ya mutu duk inda ta ga dama ta je ta yi ta kabata, shi ke nan zance ya ƙare. Mace mai ta kaba za ta iya sa farin kaya fari ƙal ko ba za ta sa ba? Ya halatta mace ta sa farin kaya, farin hijabi, farin riga, farin wando, komai fari. Wani wataƙila zai gane cewa wannan kwalliya ne, ado ne, a'a, wanda aka hana ta sa wanda aka rina, kayan da aka rina shi ne ba za ta sa ba, amma kaya fari za ta iya sawa, ba laifi. Haka Ibn al-Munzir ya ruwaito kamar yadda Imam al-Qurtubi ya nakalto daga gare shi, lalle mace tana iya sa farin kaya in tana ta kaba. Mace mai ta kaba tana iya sa alhariri, alhariri tana iya sawa? To ba a samu wani nassi daga Annabi da yace kada ta sa alhariri ba. Yasa wasu daga cikin malamai suka ce tunda dai ba a samu nassi ƙararra ba da yace kada ta ɗaura alhariri ba za ta iya sawa, wasu kuma suka ce alhariri ado ne, kwalliya ne, kar ta yadda ta sa, li'annahu min az-zina, yana cikin kayan kwalliya. Kenan ba za ta saka alhariri ba. Kayan da aka rina shi da baƙin abu shi ma yana cikin rinin da aka hana, kun san baƙi daban wanda aka yi shi da ja da girin da yalo da kala-kala ɗin, shi kuma kwalliyarsa daban ne. Al-masbugu bil aswadi suke cewa, wasu malamai sun ce hatta kayan da aka rina atamfa ko shadda da aka rina ta da baƙi ba za ta samu saboda manzo Allah ya hana wace ta rinka sanya sauban masbuhan kayan da aka musu da wanda aka yi da ja da wanda aka yi da yellow da wanda aka yi da kore duka saboda manzo Allah ya hana magana zobe ba na hannu magana sarkar guya ko na azurfa ko na lu'ulu'i bai halatta mace ta sanya waɗannan abubuwa ba da na gaya muku ko wuyar sarkar wuya ko zobe ina fata ana fahimta ko agogo ne inda sunan kwalliya ne da ado bai halatta samu saboda tana ta kaba shi yasa Imam Malik Allah ya masa rahama yace ولا تلبس المرأة الحاجة على زوجها شيئا من الحلي خاتما ولا خلخالا ولا غير ذلك من الحلي يوم ما لي يعرف القوفة دولا بنا أدو إندي كنا تكبا بدا أسابا ما تبي تكبا تنا إيسكا نقابي نقاب مجن تيامت وكما تبي تلف فسكا تنا سا نقابي babu laifi halal ne mai takaba ta daura niqabi a fuskarta bayan mutuwar mijinta ba laifi bane saboda babu dalilin da ya hana kuma niqabi ba fiye daukar niqabi a matsayin kwalliya ba niqabi kawai suturce jiki ne da rufe fuska to amma wannan ba yana nuna cewa a bani sunan shi wanda ba ta takaba ita ba za ta sa niqabi ba niqabi addini ne saka niqabi shari'a ne abu ne mai kyau kada a rinka ganin mata masu sa niqabi ana cewa ai masu tsananin addini ne a masu tsoron Allah ne masu ibada duk wacce ta zabi ba za ta yi ta yawo fuskarta a wangale kowa yana gani ba tana da yanci ta lullube fuskarta tsohuwa ce ko yarinya kurin da haka ra'ayi ne idan an saka yayi in ko mace ta zaɓo ba za ta saka ba shikenan shi kuma bai zama dole farilla ba abin yana da sauƙi amma dai idan mijinki yana so ki sa niqabi ki rinka sawa in yana so ki rinka sa niqabi musamman in za ki fita to ki rinka sawa amma akwai mata a cikin ku masu wuce gona da iri kuma sai kuma niqabin in sun zo hana mai gida ma ake kakaba masa a kicin niqabi za ta shiga toilet niqabi akwai mijin da ya kawo kukan matarsa tana masa haka ya ce ni ba wannan sunnar ta ku na fi kasa gane ta ana ta alu sunna a gida matarka ta sunna da zo ta kife maka ke ba za a ga fuskarki ba yace ga uban saka hijabi yanda kika san kawar malaika jibrilu hijabi a gaban miji in miji ya kira ta rabe da hijabi yana ta jan kasa ita wai mai takawa da tsoron Allah hijabi baya kan miji hajja niqabi baya kan miji lokacin da kike zaune da mijinki ba sai kin sa masa hijabi ba sai kin sa mai niqabi ba wata ma da kokari wai har da safar hannu da ta kaba gaba ɗaya ta rufe gaba ɗaya wani mijinta haba idan mai gida ya dawo cire niqabin ki cire hijabin ki zauna masa yanda yake sha'awa yake so da a bar shi yaje yana kallon matan banza a waje ba wanda ya gama tasa ta halal ba ana ta nuna muku amma ba kwa ganewa wani bayan da ya zo ya kira matarsa ya ja mata kunne ya ce billahi azim in kika sake zuwa gabana nan da hijabi Allah sai na bata miki rai na gaji a yayi tafiya ya dawo kin debo hijabi rabe kin taho da niqabi mai gidanki ba wanda za ki je gidan biki ko za ki fita waje sai ki amma mai gidanki kam ki sauka ga masa mana me mutum zai gani ya ji dadi sama da matarsa? Kina sa niqabi da hijabi ne ai kina rufe jikinki dan kar a gani. To mai gidan naki ke masa gashin ya ganki bayan Allah ya halatta masa? To shi yasa wasu ustazan matan suna da kauyanci a cikin gidajensu. Ga tsoron Allah, ga karatun Qur'ani, ga hadda, ga tilawa, ga hadisi, ga komai, amma babu wayewa. Duk wanda yaje ya dauki wani abu ya sa shi ba a inda ake sa shi ba, to ya zo da bakon abu, ya zo da kauyanci. Hanyar da kina da takawa, kina da tsoron Allah, kina da kaza, an yadda. Amma mijinki kam don Allah ki dan daga masa kafa. Idan mace tana ta kama za ta yi halatta sa niqabi, wannan babu laifi, Allah ganar da mu. To na gangaro na kusa tsayawa, amma akwai matsaloli. Har yanzu menene takabar macen da tana da ciki mijinta ya mutu, ga ciki, ga mutuwar miji, ga takaba? Wannan al'amura sun taru da yawa. Shi dai ciki ba a san wata nawa ya saura ba, zai iya yiwa cikin nan saura wata bakwai a haife shi. Kin ga na farko dai bai halatta ta yi aure ba sai ta haihu, ko idan mace an sake ta mijinta ya sake ta, ko ta mutu, akwai ya mutu da ciki, za ta iya aure ba ta haihu ba? Wannan ai kowa ya sani, ko jahilar wancan garin ai ta sani. To yanzu wannan ga hukuncin takaba ga mutuwa ta miji, suka ce takabar mace tana karewa ne da haihuwa kawai, iddatar haihuwa ne bi wadi'il hamli. Kenan takabar mace mai ciki yana iya canjawa daga wata hudu da kwana goma, watakila ya kai wata takwas ko wata bakwai. Yanzu in ya mutu ya barke da dan karamin ciki na sati biyu, kin gamu da aiki, za ki zaunu? Wallahi mata akwai abin tausayi sha'aninsu, akwai abin tausayi. Satin can muna gama karatu, na tashi na koma gida, sai wata ta yi mun wata tambaya irin wanda aka yi mun anan. Hankalinta a tashi, na ce me ya faru Hajiya? Don Allah mana a ce maka, wallahi na rantse da Allah ajina dab da magariba, saboda kiran ta kira sallah. Ta ce me ya kai ni, me ya kai ni, na je na shiga ban ɗaki sai na ga jini. Na ce kash alawati, zance ya ƙare. Ta ce yanzu malam azumi na ya karye. Na ce to ni dai ba ni na karya shi ba, jininki ne ya karya shi, azumi ya karye. Ta ce malam ƴan mintuna ne fa suka saura fa. Na ce to ya za a yi? Motar ce ta ɗauke ki tana gudu tana gudu, saura kaɗan ta shiga Abuja, taya ta fashe, haka kawai sai a ce an kai ki Abuja? Ba ki shiga Abuja ba ai. Sai haƙuri, kar ku damu, abinda Allah ne ya kaddara muku, kuma insha Allah ba akwai lada. Kar ku taɓa damuwa, kar ku taɓa jin ciwo, kar ku taɓa jin ciwo. Saura ta ce wai ni malam, me yasa maza ba su haila ne? A'a, to Allah wato tana ga ina ma da mijinta shi ma yana haila, ya ɗanɗana abin da ake ji. Haka Allah ya kaddara, haka Allah ya kaddara. In baya haila ai yana gulandowa, in yayi gulandowa yana yankewa da reza, ba jini yana zuba ba, ai ya isa. Allahu akbar, Allah ba ku haƙuri. To yanzu bari mu ji me malamai suka ce. Da haka mai ciki idan mijinta ya mutu, takabarta shi ne haihuwarta kawai, ba wani maganar lissafin watanni, da wani kwana goma kawai a jira ta yi. Akwai hadisi cikin Bukhari, hadisi cikin Muslim, hadisin Ummu Salama. Ummu Salama ta ce kutila zawju Subai'atu al-Aslamiyya, an kashe mijin Subai'atu al-Aslamiyya wa hiya hubla, tana da ciki. Wata mata ne an ji yaƙi aka kashe mata mijinta alhali da ciki a tattare da ita, tsohon ciki shakkaf, ana iya haihuwa yau ko gobe, mijin ya tafi yaƙi. Ummu Salama ta ce fa wada'at ba'da mautihi bi 40 layla, bayan mijinta ya mutu kwana 40 cif cif sai ga Subai'atu ta haifa da jariri. Wani bawan Allah shi kuwa da ƙoƙari, tana cikin jegon nan kwana 40 tana cika, ashe yana fako yana jira, tana haihuwa kwana 40 ɗin washegari kawai, sai gashi ya zo yana sallama wa ya zo ya ce bazawari ne ya zo, ya zo neman aure. To da jego su ba ruwan su sahabbai, su ai auren taimako suke yi, ku kuma zan wannan zamani auren sha'awa ne, auren biyan bukata kawai. Da jegon ta ya zo ine meta da ɗanta jariri, ɗanyen jego kuwa. To kawai manzo Allah ya mata aure. Abu Sanabil ibn Bakar yana cikin wanda suka neme ta. Ita wannan Subai'atu al-Aslamiyya tana cikin mata ma masu farin jini. Idan an tambaye ki a cikin sahabbai wata wani mata ne masu farin jini da tana jego ana neman aurenta, Subai'atu al-Aslamiyya. Hadisin Imam Muslim ne ya rawaito shi, amma yana da wani siyaki da ya zo ba ta wannan ba. A wata riwaya aka ce tana karkashin Sa'd bin Khawla ne, tana bani Amir ibn Lu'ay. Shi Sa'd bin Khawla mijinta yana cikin wanda suka je yakin Badar aka kashe shi ya rasu. Afwan, yana cikin wanda suka halarci Badar kai, amma ya rasu ne a Hajjatul Wada'i, hajjin bankwana. A wannan riwayar kenan kin ga miji ba yaƙi ya je ba, a aikin hajji ya je, tana da ciki ya mutu, bata gushe ba, ba a daɗe ba, kawai sai ta haifi ɗa. A wannan riwayar an yi bayani bayan ta yi 40, saboda wacce riwayar za ta iya ba mu matsala cewa to yanzu idan mace ta haihu bata yi 40 ba, bata gama jinin biki ba, a zo a neme ta. To sai wannan riwayar sai ta yi bayani bayan ta yi 40, falamma ta'allat min nifasiha tajammalat lil khuttab, yayin da ta yi jinin biki ta gama kwana 40 ɗinta, jini ya gama zuwa, kawai sai ta kama wanka da kwalliya saboda masu neman aure. Daga nan malamai suke cewa ashe ya halatta mace bazawara, ko macen da mijinta ya mutu, ko macen da aurenta ya mutu, idan ta gama iddarta ta fara zabga kwalliya da ado, ta zauna ta jira ko Allah zai kawo kasuwa. Allah ya kawo kasuwa, zawara ma su zo su yi ta layi. Ki ɗan ɗaga labulan window ki lega ki ce dumomin waye ne, in kin lega kin ga wani jigari-jigari ne, ki ce a gaya mai ya yi haƙuri da Allah. Sai ga wani mutum mai suna Abu Sanabil ibn Ba'kak, wani mutum ne daga Bani Abdiddar, ya ga mata ta yi kwalliya, mijinta ya mutu, ta haihu tana gama jinin biki, bata gama wannan wata hudu da kwana goma ba, kawai sai ya tayi kwalliya, irin kwalliya irin na zawarawa. Kun gama sai na fahi bayani, kar a ce na yi tunan asiri, duk inda kika gaba zawara, to in Allah ya sa da kyaga kafarta da dan haske ta shafa basilin ɗinta, ku yi haƙuri. bazawara ba ta fita haka a banza, saboda me? Dole a gane bazawara ce ta dan gyara jiki, saboda me? Allah kawo kasuwa. Yace mali araki mutajammila ke ya nabikin yi ado kin yi kwalliya la'allaki tirjina nikah, ko dai wai aure kike so ne kafin ta bashi ansa. Yace wallahi innaki ma anti binakihin, baki isa ki aure ba, hatta tamurru alayki arba'ata ashhurin wa ashra, sai kin yi wata hudu da kwana goma. Subai'a tace ayya falan ma kala li dalik, yayin da ya gaya mini haka jama'atu alayya siyami hina amsaitu, na hada kayana na saka hijabi na na gyara jikina ban tsaya ko ina ba sai gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa sa'altu wa dalika, nace da shi ya rasulullahi ni ne mijina ya mutu, an je aikin hajji ya mutu, yana mutuwa na yihu da nayi kwana 40 na yi wanka na gyara jikina na yi kwalliya ina jiran abin da Allah zai kawo sabon miji mata kenan. Allahu akbar, mata mata waɗannan halitta waɗannan mutane, ka duba malam mace mijinta suna zaune Allah ya ɗauki ransa ya mutu, kuma sai ta zo su ce wai za ta ƙara sabon aure, ba ba haram bane, halal ne, amma dai namiji ya kamata ya tausaya wa kansa, ba ruwanta in mutuwa ne wancan kam ya mutu ya tafi, za a sake sabon aure, a sake sabon lalan rayuwa da wani mijin daban. Shi yasa duk namijin da ya zo ya ƙone ya bushe ya ƙeƙashe ya makale wa mace yana ta rashin hankali yana abu, kana mutuwa, kana mutuwa za a fara zuwa ana ƙwanƙwasa ƙofar gidanta wani zai zo ya aure ta, kuma tas za ta je ta yi aurenta har ma da buɗa a yirirai. Mijinki yana kwance a kamari, ki je ki ƙara aurenki. To ni dai ba hanawa ne ba, amma ni halinku ne nake faɗa. Na ce to wata ta ce yau ai mazan zuwa haka ne, to abin haka ne, yau ramuwar gayya za a yi wa malam ɗin kenan. To ni da na ɗan lullube abuna zan gama karatu na, ba ku tuno ba, ashe kuma kuna sani. Wato yi min imaka ne kai ma, ma'ana shi ma namijin in matar ta mutu ai wata zai ƙaro, gaskiya ne, wallahi gaskiya ne. Don haka aka yi, Imamu Ahmad ma Allah ya ji ƙarfin rahama, matarsa ranar da ta mutu ya ce a nemo masa wata maza da baya so ya kwana bai da mata, tafi babbar magana kenan. Allahu akbar, a ranar ya ce a nemo masa wata, ya ce mutuwa dai ta mutu, Allah ya ji ɗanta da rahama. To ku yi haƙuri, yanzu dai na mai da buƙata, ba ku yi laifi ba, tunda gaskiya shi ma namijin haka yake. Kin san me yake faruwa yau malama? Idan ba mutum matarsa ta mutu, wallahi daga gurin ta'aziyya ake tallata masa, ana masa ta'aziyya, a ashe wance Allah ya mata rasuwa, ya dan fashe da kuka, wallahi wani ana kan Allah kawai na yi rashi. Bayan ya gama koke kuken sai ya ce zo mana, ina dan so magana, ya fitar mai waya ga wata, ce a masha Allah masha Allah, to alhamdulillah, to ga wannan da indika abin nan insha Allah kawai kai magana tana nan, za mu tsaya maka cewa samu ya aure kawai ba da wani. To masha Allah masha Allah, shi kenan yana zaman makoki ana tallata masa ƴan mata. Hajiya kina can baki gama ma mala'ika bai ma gama juya ki yana miki tambayoyi ba. Wannan duniya, kai wannan duniya tana cike da abin tsoro. Shi kenan take ni gani abin da ya faru kenan. Manzo Allah ce a ina ai tunda kin haihu kuma kin riga kin yi 40 ya halatta ki je ki aurenki, tace wa amarani bil zawaji bil tazawuji in badali subai'atu tace manzo Allah yace in kin ga dama kina da ra'ayi ki je ki kara auren ki kenan a takeice idan mace mijinta ya mutu kafin wata hudu da kwana 10 nan su cika sai ta haihu babu wata takaba a kanta shine kawai karatu duk wanda mijinta ya mutu bata kai wata hudu da kwana 10 ba to babu wata takaba a kanta ta huta amma kuma idan mijinta ya mutu ya batta da dan karamin ciki wata 1 wata 2 to wallahi sai ta yi zaman karshe sai ta haihu shine takabar da za ta kare Allah ya sa kuna gane ai hakuri dan mura ce ta kama ni wallahi ga ba a cin kaji da ranan nan sai dai hakuri amma wannan mura maganin ta samu kaji lafiyayyu da zabi a cikin kwano a rufe kana buɗewa kaga haka kaga kasusuwa wani na kan wani yawwa da ka sharbe ka sharo man nan in kai zufa sai kaga makogwaron ya buɗe tas Allah ka mana kaji masu albarka Allah ya taimaka to marin mazaun daya ita kuma wannan matar mai ciki ne yalla ita wannan matar mai ciki ce kin ga yanzu akwai matsalar ciki sai mijinta ya sake ta bayan ya sake ta tana da ciki kuma mijinta ya sake ta sannan kuma bayan ya sake ta ya mutu ji dai kike kin ga abin ya haɗu ya sake ta tana da ciki kin ga iddarta sai ta haihu kenan ko to kuma yazo ya fadi ya mutu idda bi ta hadu mata ga iddar ban sunan shi ga iddar saki ga iddar takaba yaya za a yi kawai sai mu koma ayan nan da Allah ya ce wa ulatul ahmal ولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن كوي دو وتا مي تشي ايدتا كوي هايفوا ني غبا ديا اجي كوونه مغانا كوي تا اجرا هايفوا هايفوتا كوي تا غما كومي كوي ونن هايفوال جريدا ني انت زو روشي كومي تشي هايفوا تا دوكي نوين ايدتا تا 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 سكي هايفوا تا دوكي نوين ايدتا تا متوا شيكينن kuma wannan ijma'i ne duk malaman duniya abinda suka yadda kenan kamar yadda ibnu qudama ya faɗa a cikin mughni ajma' ahlul ilm fi jami' al-athari ala anna al-mutallaqata al-hamil tanqadi iddatuha bi wad'i hamliha shikenan tana gama iddata ne idan ta haihu to shikenan ga wata matsalar kuma yaya labarin mace mai ciki ɗan biyu yaya za ta yi iddarta kin san ɗan biyu akwai mai haifan ɗan biyu a lokaci guda akwai mai haifan ɗan biyu ta haifa ɗayan kuma zai yi jinkiri sai wani lokaci ma zai taho ina jin Hassan ɗin ne yake fara zuwa Husaini kuma daman bai da sauri ko kun taba sanin wannan mace tana iya haihuwa fa da safe ana murna masha Allah ta haihu lafiya ai ta sauka lafiya ta yi kaza kaza wallahi nake ga miki sai washe gari kawai sai kiji an ce ta ƙara wani haihuwa ashe ayan guda biyu ne kai wannan lamari wannan lamari sai Allah to duk matar da take da cikin ɗan biyu in ta haifi ɗaya to ɗayan bai wadatar ta yi idda ba sai ta sake haifan ɗayan kenan ba ta gama ta kaba ba kuma in ma saki ne ba ta yi idda ba sai ta haife ɗayan dole sai an tabbatar cikin ta ba komai tas komai ya gama karewa. To ya labarin iddar matar da mijinta ya mutu tana shakkar tana da ciki ko ba ta da ciki, ko matar da mijinta ya sake ta tana shakka akwai ciki ko ba ciki, ita yanzu babu garanti, wataƙila a ƙauye take babu a gungadawa a gane da cikin ko ba ciki. Bata isa ta je ta yi aure ba sai ta tabbatar da akwai cikin nan ko ba ciki. Ba za ta yi gaggawan aure ba sai abin da ke cikin cikinta ya riga ya bayyana. Ga wata mata ita kuma mijinta ne wato ya tafi cilani ya ɓuya ba a san inda yake ba, ya ɓuya kawai sai aka zo mata labarin cewa ya mutu. Yanzu irin matan da suke kamana malam wallahi yau mijina yau shekara bakwai bai dawo ba, yara sun girma bai dawo ba, kaza kaza, ba ta san a ina yake ba, a nace yake, a Lagos yake, a Libya ya tafi, a Niger ya tafi. Irin wasu maza marasa kirki da mutum zai danna ya gudu ya tafi ya bar matarsa, kurin tana zaune sai aka ce mata ke mijinki fa ya mutu. To kin ga yanzu anan labarin zuwan mutuwan mijinta daban, yaushe kuma mijin ya mutu daban. To abin tambaya anan yanzu yaya za ta yi iddarta? Za ta yi idda ne daga jin labarin yau ya mutu za ta fara lissafi, ko ku za ta binciko a gaya mata yaushe ya mutu? Wani zai ce ke yau an ya fi shekara, wani haɗari da aka yi a birnin Gwari aka yi ta mada a rediyon Kaduna ana ta bayanin mota ta kone ai da mijinki a ciki, yau ya fi shekara. To yanzu mijin ta ya mutu ya fi shekara da mutuwa, labarin mutuwarsa bai zo mata ba sai yau, ya za yi da iddata? Da yawa daga cikin malamai suka ce idza mata almar'a ko anna almar'ata idza mata anha zawjuha wa huwa gha'ibun, idan mijin mace ya mutu baya nan to za ta yi iddata ne? Za ta yi iddata daga ranar da ta ji ya mutu, a ranar da ya mutu. To ya ai to ai yayi shekara da mutuwa, ana gaya miki sai alhamdulillah ni kan na gama ta kabata, na gama iddana, shikenan gobe ma ki wanka ki fito bakin kofar ta shan magariya ki jira abin da Allah zai kawo, ba shikenan ba? Kenan wannan ana aiki da ranar da mutuwar, ranar da i mutu, ba ranar da labarin mutuwar ta zo ba. Wasu malaman suka ce a ai za ta yi idda ne da ranar da aka ce ya mutu, to daga ranar za ta sake sabon lissafi. Wanda zance ne fi inganci? A ranar da ya mutu, inda ya ta samu labari an ce mata yau aka gaya mata ya mutu amma shekararsa guda da mutuwa, to ta gama iddarta, shi ne zancen da fi inganci. To daga nan kuke yawan tambaya kuma mata, wai wata mata ce mijinta ya sake ta ya daɗe da sakinta amma ba ta samu labari ba, sai daga baya-bayan wajen wata nawa sai ya ce ai shi ya fi daɗe da sakinta. To yanzu yaushe za ta yi, da me za ta yi aiki? Da yau da ta ji ya sake ta, ko ko da lokacin da ya rubuta takardar? Sai a duba takardar a ga yaushe ya sake ta, ai wajen wata bakwai da wuce shi kenan ta gama iddarta. Wasu malaman su ce kuma a'a lallai za ta yi amfani da rana, amma wancan ra'ayin shi ya fi inganci. Allah sa kuna ganewa. Don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wallazina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Wannan ka'ida ce ta zaman takaba, wata hudu da kwana goma. A nan Allah bai yi bayani akan yaushe labari ya zo ba, kawai mutuwa. Wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai irin su Mujahid, Sa'id bin Jubair, Imam Atha suka ce kawai mace mai takaba za ta yi takaba ne ta'addatu min yawmi yamut, daga ranar da mijinta ya mutu. haka Ikrima yace, haka Nafi', haka Ibn Sirin da Talq ibn Habib, su kuma suka ce iddatuwa yawma yamutu, suma ranar da mijinta ya mutu shine ranar idda. Sa'id ibn al-Musayyib, Sulaiman bin Yasar, su kuma suka ce ranar da aka ba ta labarin an sake ta, idan akwai hujja bayyananniya, a ranar da ya mutu kai ko ranar da ya sake ta, amma sai da hujja tabbatacciya. In ya tabbata, to za ta iya ɗaukan ko ɗaya, kowane ɗaya ta yi aiki da shi. Da haka abu na ƙarshe shi ne yarinya ƙarama, ko in ce matar da aka aure ta ba a sadu da ita ba sai mijinta ya mutu. Kamar na gaya muku shekaran jiya, ko kuma mu ajiye maganar mutuwa, yanzu mu dawo kan saki. Macen da mijinta ya sake ta, ya aure ta kafin ma ta tare, suka je a waya suna musu da jayayya akan kudin fati, yace ba zai bayar ba, tace wallahi sai an bayar, yace to na sake ki. Kin ga wannan, kafin ma ta zo gidan su ya sake ta, akwai idda akan ta. Allah ya bada amsa akan wannan, ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha. Duk matar da mijinta ya sake ta kafin ya sadu da ita, kafin ya taba ta, kafin su yi alaƙar aure, kuma sai ya ce ya sake ta, ya aure ta kafin da ta riya ta, abin ba idda akan ta. Fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha, wannan a saki kenan, ba kuma a mutuwa ba, hukuncin daban ne. Haka matar da ba a sadu da ita ba. Wani ya sake matarsa saki uku, kun ga saki uku ai babu komai, ba za ta dawo ba ko? Ya sake matarsa saki uku kuma sai ya mutu, yaya za a yi? Shin akwai takaba a kanta ko babu? Da yawa daga cikin malamai kawai suka ce ta yi aiki da kawai iddar wato al-mutallaka, suka ce tabni ala iddatil mutallaka, ta yi gini a kan iddar wanda aka sake ta. Me yasa babu takaba a kanta? Suka ce li'annaha laysat zawjatul lahu, ai ba matarsa ba ne. Duk macen da miji ya sake ta, inda ya sake uku ne ya riga ya wuce, ba za ta yi komai ba, ba za a mai da aure ba, to wannan ai ba matarsa ba ne, da haka babu wata kaba da za ta yi masa. To amma inda saki ɗaya ya sake ta fa, matar da mijinta ya sake ta saki ɗaya, ku lura da karatun nan fa, matar da mijinta ya sake ta saki ɗaya, kenan zai iya yiwa i dawo da ita, ko saki biyu zai iya yiwa i dawo da ita. Kudin tana cikin idda ba ta gama ba, sai aka ce ai mijin ya mutu, to wannan matar ba za ta juya daga idda saki za ta kama yin ta gama, za ta yi masa ta gama, saboda ai matarsa ce ba a gama rabuwa ba. Haka Imam Ibn Qudama ya faɗa, Allah ya masa rahama. To haka dai maganganun suke da yawa cikin hukunce-hukuncen ku na mata, Allah ya mana afuwa, bari dan dakata a nan saboda ƙurewar lokaci. Abinda na faɗa ne dai Allah shi ba mu lada, wanda ne kuskure ko tuntuban harshe, ina neman afuwar Allah ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.